par exemple, à qui on reproche de ne pas trop s'impliquer.
Dans...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Har yanzu ma dai Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Laraba 2 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da mamaye garuruwa, musamman garuruwan da ke gabar koguna a Najeriya sakamakon mamakon ruwan sama, hukumar kula da raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa NHAPEDEC ta bugaci al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da Benue da su hanzarta janyewa su koma kan tudu.
Ga ruwan nan, yadda ruwan ne yake tasowa dinnan, gaskiya muna ganin wannan zai fi karfinmu wallahi, kuma muna son taimakon gwamnati ne.
Kamar kowane daren Laraba, yamma muna tafi da shirin na kasa da aka ce ba kasawa ba tare da Salimu Mani Barma, inda wata kungiya mai zaman kanta ta tallafa wa masu bukata ta musamman a Niger, wato kungiyar da ke kasar Afirka ta Kudu. Haka zalika za mu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da yakin da ake yi a yankin Gabas ta Tsakiya. Lambar da za a kira dai kamar yadda aka sani ita ce alamar tarawa 202-980-6850. To amma kafin nan ga Ibrahim Garba da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka mutane uku a Damascus, babban birnin Syria, yau Laraba, a cewar wata kungiya mai bibiya, wanda shine hari na biyu cikin kwanaki biyu a wannan unguwar wacce ke dauke da headquarter cibiyoyin tsaro da kuma ofisoshin jakadanci. Harin jirgin saman da Isra'ila ta kai ya auna wani gida a wani rukunin gine-ginen zaman iyali da ke unguwar Mazze, wadda shugabannin Hezbollah da dogarawan juyin juye halin Iran suka fai zama ciki, a cewar kungiyar saka ido kan al'amuran yancin dan adam a Siriya. Mutane akalla uku suka mutu, biyu daga cikinsu 'yan kasashen waje, a cewar kungiyar ta saka ido. Kafan labaran gwamnati ta Sana ta ruwaito wata majiyar sojina cewa sojojin Isra'ila sun kaddamar da harin jirgin sama wanda suka auna kan ɗaya daga cikin gidajen zama a unguwar Mazze. Masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da 100 nesa da gabar ruwan Djibouti, bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku, a cewar wata majiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin 'yan gudun hijira a yau dinnan Laraba. Zuwa yanzu dai an samu garuwaki a kalla 45 dangane da wannan al'amari da ya faru jiya Talata. Adadin mace-macen da ya sa shekarar bana, wato 2025 koko 4, ta zama wadda ta fi ganin mace-macen 'yan cirani a teku inda suke bi a tsakanin gabashin Afirka da Yemen, a cewar hukumar ƙasa da ƙasa ta harkokin masu ƙaura. An kuma yi nasarar ceto wasu 150 daga ƙananan wato jiragen ruwa biyu da ke ɗauke da su, waɗanda suka taso daga Yemen da niyyar zuwa Djibouti, da jimlarsu ya kai 310 bisa ga bayanin hukumar. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka, Janar Michael Langley, ya fara sake fasalin sojojin Amurka a nahiyar, biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Nijar. Rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a yammacin Afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu da Amurka ta yi a Nijar. A ta gabas kuma, har yanzu ba a cimma matsaya kan adadin sabuwar rundunar sojin ƙasa da ƙasa na tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar Afirka za ta tura Somalia ASUM ba. ana saura kasa da watanni uku da wa'adin rundunar tabbatar da zaman lafiya a Somalia ta wucin gadi zai cika ranar 31 kenan ga watan Disamba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani al'amari da ke nuna cewa kasashen Turai sun tashi haikan wajen ganin makamashin gas ya wadace su sakamakon gibin da ya biyo bayan yakin Rasha da Ukraine. Kungiyar Tarayyar Turai ta sake shiga wata yarjejeniya ta shimfiɗa wasu bututun gas masu tsawon kilomita 5,000 wato 5,600 da za su tashi daga Najeriya su ratsa Libya zuwa Turai. Wato aikin da zai ci miliyoyin dalolin Amurka. Wakilin sashin Hausa a yankin Niger Delta Lamido Abubakar na dauke da ƙarin bayani.
Da hakan kuma na tuntube Shu'aibu Miƙati, wani masanin harkokin makamashi a duniya, yace
iskan gas kusan yanzu ita aka raja'a wajen amfani da ita wajen samun makamashi. Idan aka ce har za a iya samun dama a shimfiɗa bututu har zuwa kasar Libya, ai ba karamin jin daɗi ba ne a wajen wato Najeriya. Kasar Najeriya da kasar Nijar akwai rashin jituwa. Ko da an samu yarjejeniya da kasar Libya, za a ce an samu yarjejeniya da kasar Nijar.
Bisa ga dukkan alamu a Najeriya da nahiyar Turai sun shirya tsab domin ganin cewa sun yi marhabin da dukkan wata kafa da za ta taimaka wajen wannan yarjejeniya wadda za ta wadatar da makamashi a nahiyar Turai. Dr. Kabir Adamu, wani ƙwararre ne mai kamfanin tsaro a Najeriya, dangane da wannan batu ya ce,
ba shakka tsaro na iya zama matsala in ka diba wurare a yankin Sahel inda wannan bututun ne dole ya bi. Za ka ga akwai yankin Sahel kuma akwai kungiyoyi ta'addanci da su dai matsaloli iri-iri wanda suka yawaita a wannan yankin.
To a gaida Lamido da wannan rahoton.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A daidai lokacin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da mamaye garuruwa, musamman garuruwan da ke gabar koguna a Najeriya, sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ake tafkawa a wasu sassan ƙasar, da batun sako madatsar ruwan Lagdo da ke ƙasar Kamaru, wanda hukumomin ƙasar ke shirin yi, ya sa hukumar kula da raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa NHPDEC ta buƙaci al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Niger da Benue da su gaggauta sauya matsuguni zuwa kan tudu domin kaucewa ambaliyar ruwa. Ga wakilin mu ɗan asibe Muhammad da cikakken rahoto.
Idan za a iya tunawa dai a kwanakin baya ne hukumar hasashen yanayi ta ƙasa wato NIMET ta yi hasashen cewa ambaliyar ruwan zai shafi kimanin al'ummomi 148 da ke jihohi 31 na Najeriya ciki har da jihar Kogi. A don haka hukumomi irin su hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da na jihohi SEMA da hukumar hasashen yanayi ta ƙasa NIMET da kuma hukumar raya yankunan da ke samar da hasken wutar lantarki NHPDEC suka tsunduma gadangadan wajen wayarwa da al'ummomi da ke zaune a gabar kogunan Kogi da Benue da sauran wuraren da ke da alaka da ambaliyar ruwan kai da su gaggauta barin wajen zuwa tudu don kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyi. A jawabinsa a wajen wayarwa da al'ummomin kai a lokacin babban birnin jihar Kogi, babban daraktan hukumar raya yankunan samar da hasken wutar lantarki ta ƙasa NHPDEC Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa Katukan Yawuri, wanda ya samu wakilcin daraktan kuɗi da mulki na hukumar Alhaji Haruna Jimo Gabi, ya ce
is to come and address our people, say flood day, wetin dey no suppose do, wetin dey no suppose do, na im we dey tell them.
Ya ce mun zo ne domin wayar da kawunan al'ummominmu da cewa ambaliyar ruwan na nan tafi, don haka muke shaida musu da su san abin da ya kamata su yi domin kaucewa asarar rayuka da kuma dukiyoyinsu. Kabir Muhammad da Dr. Ibrahim Babangida suna daga cikin manyan jami'an hukumar ta NHPDEC.
A babban abin da ya kawo mu nan yau, mun zo ne da mu wayar mu mutane da kai akan ambaliyar ruwa wanda muke tunanin zai zo. In fact ya ma riga ya zo a wasu wurare, sanadiyan sake ruwan Lagdo Dam da aka yi daga Cameroon, ruwan tafiya yake ya fara isowa nan lokacin. Mu faɗa kan masa da kai na su guje daga inda ake da ambaliyar ruwa zuwa wuraren da babu ambaliyar ruwa. Wasu wurare an tanadar musu, wasu kuma muna kokarin tanadar musu inda za su je.
Mun zo mu ƙara yin fadakarwa kamar yadda muka saba yi. Kowane shekara akan samu issue na flooding. mutane mukan ba su damar su fahimci danjen da ke tare da maganar flooding. Dole ne mu sanar da su saboda aikinmu ne. Muna ba su shawarwari wanda ya kamata kafin flooding ya zo, idan ya zo din da kuma idan ya tafi. Hukumar Hyperdeck hukuma ce ta cewa an kawo ta ne domin ta taimaka kamar socio economic development na communities din da ke riverine area. So akwai abubuwa da mukan yi da dama. Na farko mukan yi wani abu da ake cewa needs assessment, abu ne wanda yake cewa mukan tura mutane su je kowane community su tattauna da mutanen da ke wurin nan, kuma su kani da idan su mu tabbatar da cewa ba mu yi abin da mu muke so mu yi ba, mun yi abu ne wanda yake cewa mutanen da ke wannan community shi suke bukata.
Haka su ma da na samu zantawa da su, wasu daga cikin mutanen da ambaliyar ruwan ta shafa sun nuna damuwar su tare da kira ga hukumomin da lamarin ta shafa wajen ganin sun kawo musu agajin gaggawa.
Sunana Abdullahi Adamu, ina daga cikin victim na flood da ya zo, kuma an zo an yi mana bayani cewa mu tashi saboda ruwa ya riga ya karato zuwa gurinmu.
Sunana Abubakar Usman, ga ruwan nan yanda ruwan nan yake tasowa din nan, gaskiya muna ganin ruwan nan zai fi karfin mu wallahi, kuma muna son taimakon gwamnati ne dan ya zama haka, muna son mu tashi a gurin, kuma yanda zamu yi gurin da zamu je ma ya zama mana wani matsala wallahi.
Duk kokarin da nayi na jin ta bakin babban sakataren hukumar samar da agajin gaggawa ta jihar Kogi Muktar Atima bai nasara ba. Na tura masa sakon karta kwana amma bai bani amsa ba a lokacin hada wannan rahoto. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
A gaida da Asabe Muhammad da wannan rahoto, masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba, shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Wata kungiya mai zaman kanta da ke da cibiya a kasar Afirka ta Kudu ta tallafawa kungiyoyin nakasassun Nijar da kayan abinci bayan la'akari da yanayin bukatar da suke ciki a yau.
Lalle Wangana Community, Wangana al'umma na Afrika District sun ce wangana farin na, amma insha Allah za a ganin su nan ko da Ramadan ko da sallah babba, kuma ko doshi akwai ta bukata lalle za su gudu don su kamo nasu taimako.
Tun da hobana alhamdulillahi kowa ya san abin da ake ciki. Kowa ya san abin da suke ciki, ya da a ce alhamdulillahi ruwa ho yayi gyara bana. Akwai wanda suka rasa gurarensu, akwai wanda suka rasa dukiyoyinsu, har ma akwai wanda suka rasa rayukansu. To kenan sai dai mu ce mu ma Allah godiya, kuma Allah Ubangiji ya sa wasu ma su yi koyo da wannan abu da aka yi, kuma Allah ya kara wani.
Kusan duk da yake nan ba a hana ba, amma akwai wanda ke tahiya wajen neman ɗan nan suna bara, kuma an kamfe su yawanci an maido su.
Ambaliyar da aka fuskanta a sakamakon ruwan da aka tafka a damanar bana a kasashen Afirka da ke yankin Kudu da Sahara irin su jamhuriyar Nijar ta haddasa koma bayan harkoki a fannoni da dama na rayuwar yau da kullum. Mutanen da Allah ya jarabce su da tawaya na daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya ritsa da su. Dalili kenan kungiyoyin nakasassu suka tuntubi abokan hulɗa na ciki da wajen ƙasa da nufin samun agaji. Ta wannan hanyar ne kungiyar musulmin kasar Afirka ta Kudu ta aike da tallafin kayan abinci da suka hada da shinkafa da man girki da suga domin masu bukata ta musamman. Bayan an rarraba irin waɗannan kayayyaki a yankin Yamai, an kuma ware wani kaso domin nakasassun jihar Maradi. Ga jawabin ma'ajin kungiyar makafi Malam Musa Nasir lokacin da yake miƙa wa shugabannin masu bukata ta musamman wannan gudunmuwa.
Wanda suka bada wannan taimako mun so mu tuta da su. Al'umma ta musulmi wanda a Afrika du Sud kun san can suna da dugu kamar 4% a can Afrika du Sud musulmai kin su. To so da za ka ganin kamar mun taimakon zakkar su sai su rasa wanda za su badawa. To shi na mun samu hulɗa da su. Sun ce don ka mu aiko musu bizon nan Niger wanda za su samu su taimaka. To shi na a cikin abin da sun samu na zakkar su. Sun ka turo wani malamin su wanda ake ma Ozur ya zo shi da kanshi ya gani mun fara wannan distribution a can birnin Niamey inda an raba don ka kamar shinkafa da su manga wajen 400 wanda an ka taimaka ma makahi na Niamey. Sai ya ce ya gani a cikin na maraji da muka aika mai da ai ana ta ruwa akwai da yawa gidaje sun faɗi ko ginoni bisa wannan ya ce zai kana shi taimako don a taimaka ma makafi nan na maraji. Kungiyar mu ta ESF wadda aka ce ma Military Handicap mu kungiya ta wadda tana kula da mutane masu kamar bukata na musamman bi ko uku ko hudu da yawa sai ka ga mutum kana da bukata ta musamman kai makaho na amma sai ka ga can kuma kana da matsala ko kai rishin ji ko gurin to shine mun ka gani a traversa sai muna zuwa muna sensibilization muna gama al'umma da wanda ba su bukatar ta musamman da wanda ba su da don mu gwada ma al'umma shi ma wanda ada bukatar ta musamman yana iya wani abu saboda da shi zai ka al'umma ta gane kamar misali mutane wanda ba su ji ba su gani wanda kurma na kuma makaho na wanda ba su da prison and charge completely na Niger ba a sa su cikin na handicap ba to alhamdulillah yanzu muna nan muna ta identification sannu yanzu misali muna da mutum wajen 76 wanda makaho na kuma kurma na kun gani don ku lallura tashi in kun gani sai ku ga alhamdulillah ku ta ku bata ma kai tashi ba to shi ne muka ta sannu a travel kamar duk inda muka da wani project namu sai mu sa famikin su da duk al'umma dan mu gwaji sannan muka ga muka zo wajen taro sai muna kawon nasu ka saboda duk inda suke su ma a heddo su a sa su cikin al'umma su ma su samu nasu inci lalle wanga na community wanga na al'umma na Afrika district sun ce wanga na farin na amma insha Allah za a ganin su nan ko da Ramadan ko da sallah babba kuma ko da shi akwai ta bukata lalle za su gudu don su kamo nasu taimako representative ESF nanan da section na Taniyami ta maradi a samu a distribution su lalis wanda kowa zai samu ya zuwa gaba za su ka taimako wanda zai amfani duka gaba ɗaya ba ma makafi ba ɗai duka masu bukatar na musamman.
To waɗanda aka yi abin domin su sun jinjina wa wannan kungiya suna masu kira ga sauran kungiyoyi abokan hulɗa su yi koyi da irin wannan yunkuri.
Allah Ubangiji ya ƙara buɗi kuma wannan ONG ta taimaka Allah Ubangiji ya ƙara su ƙara wani bisa kan wannan kuma wasu masu kokoye su yi tunda fa bana alhamdulillah kowa ya san abin da ake ciki kowa ya san abin da suke ciki ya da a ce alhamdulillah ruwa ho yayi gyara bana akwai wanda suka rasa guraren su akwai wanda suka rasa dukiyoyin su har ma akwai wanda suka rasa rayukan su to kenan sai dai mu ce mun ma Allah godiya kuma Allah Ubangiji ya sa wasu ma su yi kokoyo da wannan abu da aka yi kuma Allah ya ƙara wani
muna jinjina musu muna gaishe su kuma muna fatan Allah shi sa abun ya ci gaba haka kuma Allah ya sa abinda suka niyin nan Allah ya taimaka mu duka mutum ma gaci akwai waɗanda ruwa suka ma banna na biyu kuma kusan duk da yake nan ba a hana ba amma akwai wanda ke tahiya wajen neman ƴan nan suna bara su ma an kamike su da yawanci an maido su yawanci kuma suna can kame.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugabannin na ƙasassun jihohin Yamai da Maradi a jamhuriyar Niger da producer Julie Lazarus Grisham ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu kuma lokaci ya da za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin ato dangane da yakin da ake a yankin wato gabas ta tsakiya kenan inda baya-bayan nan muka ji harin da Iran ta kai akan Isra'ila. Lambar da za a kira 202982. To bari mu je ga kira na farko daga Niger a Najeriya. Da wa muke magana a Niger?
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai tsajerin karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
Alhaji Yahaya, kake kallon yakin da ake ne a yankin gabas ta tsakiya, inda a baya bayan nan Iran ta kai wani hari akan Isra'ila da kuma ci gaba da yakin Isra'ilan da ke yi akan Hezbollah da Hamas.
To a gaskiya muna roƙo dai Allah ya kawo sauƙin wannan yaƙi da aka fara kada ya zama yaƙin duniya na uku. Amma a gaskiya wannan abu ya nuna cewa Isra'ila ta fi ƙarfin kowa, ba don kowa saboda saurin gindi da take samu a wajen Amerika da sauran ƙasashen Turai. Kuma ni ban ga amfanin Majalisar Ɗinkin Duniya ba, saboda tana gani ana cin mutunci fiye da shekara ɗaya da wani abu ana wulaƙanta wa'annan bayan Allah. Kuma sannan a ce Isra'ila ta ce gabas ta tsakiya ko ina za ta iya yin abin da suke so, wannan bai dace ba. Majalisar Ɗinkin Duniya tana kallo, Amerika na kai mata makamai, tana ba ta kuɗi, tana ba ta taimako.
To madalla, mun gode kware a Alhaji Yakubu da wannan gudunmuwa taka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kwara, ita ma dai a Najeriya. Da wa muke magana a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, kuna tare da Bello Garba Dina kala-kala daga nan Kwara.
To Malam Bello, ya kake kallon wannan yaki na yankin gabas ta tsakiya? Hello Malam Bello. To da alama Malam, wato layin na Malam Bello ya sibice. Yanzu bari mu je ga kira na gaba kenan. Da wa muke magana daga Kwara? Hello. To da alama shi ma dai wannan la, wato shi ma kiran nashi ya sabuce. To masu haro namba da ake kira dai ita ce 202-980-6850. Bari mu je ga mutum na gaba. Da wa muke magana? Hello, da wa muke magana? Hello, to yau dai sai a hankali. Namba da ake kira ta ce 202-980-6850. Ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin wannan yaƙi da ake a yankin gabas ta tsakiya, inda ko a baya-bayan nan Iran ta kai hari akan Isra'ilan da kuma ci gaba da yaƙin da Isra'ilan ke yi wato a Gaza akan ƙungiyar Hamas da ma Hezbollah a Lebanon. Namba da za ku kira 202-980-6850. Don haka muna sauraron ku. To yanzu ga wani daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana daga Nasarawa a Najeriya?
Assalamu alaikum, sunana Shafa Ali Katin Magaji.
To Alhaji Aliyu, muna sauraron ka.
To gaskiyar magana shine wato duk abin da zaman lafiya bai kawo shi ba, kuma tiya ba zai kawo ba. Saboda haka kira nake yi ga shugabanni, don Allah don Annabi, ya kamata su zauna a kawo tasanci a wannan damuwan da ake samu a wannan ƙasa namu a duniya gabaki daya. Da fatan za ku tashi lafiya. Na gode. Shafa Aliyu, na gode.
To madalla ji Shafa Aliyu. Yanzu kuma bari mu garzaya ga mutum na gaba. Salamu alaikum, da wa muke magana? Hello. To da alama shi ma dai wannan kiran ya sumbule. Masu haro, a kira a bayyana ra'ayi game da yakin da ake a yankin gabas ta tsakiya, inda a baya-bayan nan muka ji Iran ta kai hari a kan Isra'ila da ma ci gaba da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas da Hezbollah. Yanzu kuma muna jihar Niger a Najeriya. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum, suna na Dan Shaibu Hidin Kirkin Tudun Warai bangare kenan yankin Karamo kuma Kwantagoro kenan jihar Niger.
To Malam Dan Shaibu, muna sauraron ka.
Kana jin wurin da ake tattauna? Gaskiya muna kira ga kasashen duniya, gaskiya su yi kokari su sa baki da wannan al'amura, saboda dalla zama al'umma da ake yayi yawa. Saboda musamman kasashen Turawa suna ganin abubuwan da abin da yake faruwa a yakin yakin da ake yi. Mataki wanda ya kamata, kamar suna nuna bambancin ra'ayi ko kuma wariyar launin fata. Bai kamata haka ba. Ya kamata a ce a zauna teburin sulhu, a sulhunta waɗanda yaƙe-yaƙen. Bai kamata ba. Wani ɓangare ana ta yaƙe-yaƙe kamar abin saba al'umma, kuma Turawa suna gani, suna ji, suna gani. Ya zan kamar suna nuna zagon kansu ga al'amura. Ke sa abin ta'azzara yana ta zuwa kamar cewa wanda yake bai kamata ba. Muna roƙon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi yi ga amshi, shi yi mu baki ɗaya, kuma Allah ya kare wanda yaƙe-yaƙe da ake yi.
To madalla, sai mu ce amin suma amin dan Shaibu. Yanzu kuma sai wato Gombe, Gombe waɗi ba fari ba, akwai da ku ba an tashi da ku. Da wa muke magana?
Gaskiya ne wannan, wanda ga rayuwa albarka.
Amin amin.
Kina tare da Malam Magaji Jordan daga Akko Local Government of the State of Nigeria.
Malam Magaji, muna sauraron ka.
Wannan yaƙi da ake na gabata tsakiya a gaskiya magana kasashen duniya su tashi za manyan shugabanni ta baki wannan abuwa alheri bane da duniya gaba ki daya ma ne muke kira shugabanni na duniya gaba daya ma da takara do daga da wannan da yakin na ayi sakanta su kai yafi
to madalla to madalla muna godiya mallam magaji da wannan ra'ayi da ka bayyana yanzu kuma sai Kaduna garin gwamna da muke magana daga Kaduna
to sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna
Mallam Ibrahim barka da warhaka muna sauraron ka mai ra'ayinka game da wannan yaki na yankin gabas ta tsakiya
to gaskiya ra'ayi na wannan yaki kwata-kwata bana jin dadin yanda yake kasancewa ganin cewa yaki ne mai kan uwa da wabi yana iya fadawa kan kowa da kowa ya fada asibiti da kananan yara da wawan da ma bai ji bai gani ba fatan mu dai a zauna teburin sulhu ba a sulhu tsakanin bindiga da bindiga da bakin wuta a zauna a tattauna me laifi a bashi laifin shi a sulhu ga baki ɗaya a samu zaman lafiya domin yanzu ba a san iya inda abin zai tsaya ba wannan shi ne ra'ayi na zai
to madalla mallam Ibrahim har yanzu dai muna nan a cikin Kaduna da wa muke magana to madalla muna sauraron ka
to ni da muna ganin magana ne guda ɗaya majalisar ɗinkin duniya ba su ganin amfani a cikin da kara da amfani a shiga abin da hallaka bayan Allah dukkan amma ba mu iya halawa ta ina ne na yi rayuwa to ina roƙon Allah Allah ya kawo ƙarshen wannan abu ba alheri ba ne in dai da duniya tana da majalisar tana da wani shugaban yalla da hannun wannan abu kuna fatan Allah ya kiyaye ku ne kawo ƙarshen
to amin suma to amin suma amin bari mu je ga mutum na karshe da zamu dauka a yau daga Katsina da wa muke magana
salamu
alaikum assalam rahmatullahi da wa muke magana
Allah barka da wani
barka ka dai
mu kana magana da cikin gabas ta tsakiya ko
na'am me ra'ayinka akai baka faɗi sunan ka ba da wa muke magana
Sunara Ashiru ina kiran ku daga Katsina Kurti local jami'a.
Na'am Mallam Ashiru muna sauraron ka.
Ni na ji daɗin gaskiya wannan hali da irin ta kai ma wannan kasa saboda kasan nan gaskiya ta rubuta tana cikin Falastinawa da sauran musulmi bayan Allah haka nan ba su ci ba su gani ba to yanzu haka yadda irin ta sa hannu magana wannan rikicin yana ga za a sakonta abun tun daga sun ga su ma dai suna da makamai kuma su ma suna da makamai ba abin da za a gaya musu. A jiya kawai mun ji an ce sun halbar jiragen yaƙi rokoki kusan 200 da wani abu kuma sun ce kaso su sayan sun ci nasara.
To madalla mun gode ƙwarai Mallam Ashiru daga ƙaramar hukumar Kurfi a jihar Katsina Najeriya da wannan ra'ayi naka kuma muka zo ga ƙarshen ɗaga wayar na wannan maraice. To madalla da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
To a takaicen wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka mutane uku a Damascus babban birnin kasar Syria yau Laraba a cewar wata kungiya mai bibiya wanda shine hari na biyu cikin kwanaki biyu a wannan unguwar wacce ke dauke da headquarter cibiyoyin tsaro da kuma ofisoshin jakadanci. Masu ayyukan ceto na kan neman bakin haure sama da 100 nesa da gabar ruwan Djibouti bayan da masu safarar mutane suka tilasta musu yin tsalle suna fadawa cikin teku a cewar wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin yan gudun hijira a yau din nan Laraba. Babban kwamandan rundunar sojin Amurka da ke aiki a Afirka, Janar Michael Langley, ya fara sake fasalin sojojin Amurka a nahiyar biyo bayan janyewar sojojin Amurka daga Nijar. Rashin tabbas game da mataki na biye a yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a yammacin Afirka ya samo asali ne daga rasa wasu muhimman sansanoni biyu a Nijar.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Saida Hawwa Sharif ki muka fata alheri da fatan za mu kwana lafiya sai da safen ku.